Masu sauraro sashin Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia akan mitoci 2521 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio da za a iya sauraron mu a jamhuriyar Niger sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan a duk lokacin da kuka samu dama za ku iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 9 ga watan Yuni shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan yammaci. Yanzu karfe 11 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
To a yau Juma'a majalisar dokokin Japan ta zartar da kudirin dokar da za ta kyale sarkin sarakuna na kasar Akihito ya sauka daga kan kujerarsa a miƙa wa babban ɗansa Yarima mai jiran gado na Naruhito mai shekaru 57 da haihuwa. Bayan shiru na ba sabon ba da yayi a jiya Alhamis a shafinsa na Twitter ranar da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka FBI James Comey ya faɗa wa 'yan majalisa cewa ba shugaba Donald Trump ake hari ba a binciken katsalandar Rasha a zaben Amurka. Shugaban na Amurka ya bayyana a shafin nasa a yau Juma'a.
Wani bincike da wata ƙungiya mai zaman kanta ta gudanar ya nuna cewa ana samun ƙaruwar kalaman ɓatanci a yanar gizo a Najeriya waɗanda ke da nasaba da addini da ƙabilanci. To kowace irin rawa shugabanni za su iya takawa wajen magance wannan matsala domin kaucewa tashin hankali?
Malaman addini da shugabannin al'umma su ma suna da nasu. Dole su ne su kaddamar da mutane cewa a kaucewa kalaman ɓatanci kamar yadda addinai suka koyar, sannan a lokaci guda kuma idan an yi shi da sunan addini ko da sunan ƙabila, to su fito su yi tir da shi.
Sannan za ku ji cewa wakilai daga cikin matasan jamhuriyar Niger na shirin kawo wato kamo hanya zuwa nan Amurka domin halartar taron na yali da ke nuna wa matasan Afirka dabarun sana'o'i da na shugabanci.
Kuma a cankin abinda zan koya ana ce mishi civic leadership, kamar shi ne abinda yake sa mutum ya koyi kishin ƙasa game da aikin shi.
Baya ga haka muna tafi da shirin duniya Amurka da kuma nasihar malamai albarkacin watan azumin Ramadana da muke ciki, amma da farko sai kun sha labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. Masu kare ƙuri'u a Burtaniya sun juya wa jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Prime Minister Theresa May baya, inda ta yi hasarar kujeru a zaben gaggawar da ta kira bisa ƙoƙarin ƙarfafa goyon baya kafin fara tattaunawar ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai. Cacar da May ta yi ta kiran zaɓe da gaggawa ta sa a yanzu jam'iyyar ta rasa rinjayen da take da shi a cikin majalisar wakilan ƙasar. Sakamakon zaben bai yi wa May daɗi ba, wacce ta yi saurin kiran zaben cikin gaggawa shekaru uku kafin lokaci da aka saba yinsa. Da burin samun ƙarin goyon baya don ƙarfafa hannun Burtaniya wajen fitar da ita daga tarayyar Turai, ta fuskanci matsin lamba a kanta sauka daga kan mukaminta na Prime Minister. A bayan da aka samu sakamakon kujeru 636 daga cikin 650 na ƙaramar majalisar, jam'iyyar masu ra'ayin riƙau na da kujeru 310, yayin da jam'iyyar Labour ke da 258, ko da kuwa jam'iyyar ta Conservative za ta lashe sauran kujerun da ba a bayyana sakamakonsu ba za ta iya samun kujera 326 da take bukata domin samun rinjaye a majalisar ba. Kafin zaben da yi, jam'iyyar Prime Minister tana da kujeru 330, yayin da jam'iyyar Labour take da 229. A bangaren canjin kuɗi kuwa, fam na Burtaniya ta rasa kwabbai biyu a kan dalar Amurka 'yan daƙiƙu bayan an bayyana alƙaluman jin ra'ayi kafin ta farfaɗo kana. Idan har an takura May ta sauka daga kan mukaminta na Prime Minister cikin watanni 11 da fara aiki a ofishinta, lokacinta zai kasance mafi ƙanƙanta a tarihin Prime Ministocin da aka yi a Burtaniya tun daga shekarar 1920.
Bayan shiru ne ba sabon ba da ya yi jiya Alhamis a shafinsa na Twitter ranar da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ya faɗa wa 'yan majalisa cewa ba shugaba Donald Trump ake hari ba a binciken katsalandar Rasha a zaben Amurka. Shugaban Amurka ya bayyana a shafinsa na Twitter wato cewa yau Juma'a yana cewa an wanke shi, yayin da yake bayyana Comey a zaman mai kwarmata bayanai. Trump ya kori Comey a watan Mayu ne, inda ya ce al'amarin Rasha yana ransa a lokacin da ya kori shugaban babbar hukumar bincike ta ƙasa a lokacin da yake jagorancin binciken da hukumar ta FBI take yi kan irin kutsen da Rasha ta yi a harkokin zaben Amurka a shekarar da ta gabata. Comey da ya gabatar da shaida jiya Alhamis a gaban kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri na majalisar dattawa, inda ce ya imanin Trump yana kokarin ya sa shi yayi watsi da binciken da suke yi ne na tsohon mai ba shugaban shawara kan harkokin tsaron ƙasa. Haka kuma jami'an fadar White House sun yada karerai domin boye musabbabin abin da yasa aka kore sa.
To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ayu Juma'a majalisar dokokin Japan ta zartar da kudurin dokar da za ta kyale sarkin sarakuna na kasar Akihito ya sauka daga kan kujerarsa ya mika babban ɗansa Yarima mai jiran gado Naruhito mai shekaru 57 da haihuwa. Sarki Akihito ɗan shekaru 83 wanda aka yi wa tiyatar zuciya kuma ake masa maganin ciwon daji a kakar bara ya nuna buƙatarsa ta yin murabus bayan rike mulkin na kusan shekaru 30. Hakan ya tayar da tsohuwar muhawara a Japan a kasar matsalar gadan a masarautar mai tsohon tarihi na shekaru kusan 2000. Wannan murabus dai zai zamo na farko tun shekaru 200 da suka gabata. Akihito ya hau kan karagar mulki yana dan shekaru 56 a watan Janairu na shekarar 1989 bayan rasuwar mahaifinsa Sarki Hirohito. Kafafen yaɗa labarai na bada rahotannin cewar jami'ai na jiran shekarar 2018 yayin da Akihito zai cika shekaru 85 kafin yin murabus din. A ƙuri'ar da aka kada wacce aka nuna ta kai tsaye a gidan talabijin na NHK, 'yan majalisa a babbar majalisar sun aiwatar da dokar a yau Juma'a bayan karamar majalisa ta ba da izinin dokar satin da ya gabata. Yin murabus din za a iya yin shi ne cikin shekaru 3 daga lokacin da aka kafa dokar ko kuma ta lalace, kuma za ta iya aiki ne kadai akan Akihito. Sarkin Japan na ƙarshe da ya yi murabus shi ne Kokaku a shekarar 1817.
Manyan abokanan adawar China a rikicin mallakar ruwan yankin ƙasashen sun yi watsi da shiri mai tsauri da dakatar da kamun kifi nan lokaci da Beijing ta gabatar a tekun kudancin China da ake takaddama a kai, abinda ya jefa jiragen ruwan kamun kifinsu cikin kasadar arangama da hukumomin China da za su iya kama su. A ranar 1 ga watan Mayu ne Beijing ta ayyana wannan dakatarwa ta wato naɗin kanta na tsawon watanni 3, wato ƙarin kwanaki 30 fiye da irin wannan dakatarwa da a gani a can baya, tare kuma da haramta wasu ƙarin ayyukan kamun kifin. Ƙasashen Taiwan da Vietnam da kuma Philippines suna ikirarin mallakar wasu sassa na yankin ruwan, kuma ba su yadda da China kan matakin dakatar da kamun kifin ba. Vietnam ta yi Allah wadai da wannan ƙoƙarin dakatar da kamun kifi a yankin, yayin da masu fashin baki ke ganin Philippines wacce ta tattauna da China akan rikicinsu na mallakar yankin ruwan, ta ja bakinta ta yi shiru domin kada a ga kamar tana halalta wannan haramcin kamun kifin ne. Taiwan na ba da kyauta ta musamman ga duk mai jirgin ruwan da ya kafa wa kansa dokar dakatar da kamun kifi na raɗin kansa, sannan a wani gefen tana taimakawa waɗanda China take kamawa. To labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, wata kungiya mai sa ido kan harkokin hanyoyin sadarwa na zamani da cigaban al'umma, wato CITAD, ta gudanar da wani bincike wanda ya nuna cewa ana samun yawaitar kalaman ɓatanci masu nasaba da addini da ƙabilanci, inda ta yi kira ga shugabannin addinai da na al'umma da su tashi tsaye wajen ganin an magance wannan matsala domin kaucewa aukuwar rikici. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
A ganawa da manema labarai a Bauchi, babban jami'in gudanar da tsare-tsare na cibiyar fasahar sadarwa da cigaban al'umma da ake kira CITAD, Isa Garba ya ce kalaman ɓatanci ta fuskan ƙabilanci yana da kashi 37.3, a yayin da kalaman ɓatanci ta fuskan addini na da kashi 36.2.
A wadin da muka gano a cikin wannan wata kadai mun iya samun kalaman ɓatanci guda 548. Kuma babban abun bakin ciki ya zama cewa waɗannan kalaman ɓatanci ɗin sun fi fitowa ta ɓangare masu tasiri a cikin rayuwar ɗan Najeriya, wanda shi ne addini da ƙabilanci, yayin da a cikin wannan 500-210 daga cikinsu sun fito ne daga ɓangaren addini, yayin da 255 suka fito ta ɓangaren da ya shafi ƙabilanci, wanda yana nuna cewa kenan ƙabilanci da addini su ne suka zama jagaba wajen hanyar da ake amfani wajen yaya kalaman ɓatanci a cikin wannan ƙasa.
To irin waɗannan kalamai me za su haifar kenan?
To ai abin da muke cewa kalaman ɓatanci, muna nufin duk wani kalami ko dai a rubuce aka yi shi ko furta shi aka yi ko zane aka yi ko wasan kwaikwayo ne wanda yake ingiza wata al'umma ta auka wata al'umma ko ya ingiza wata al'umma ta kyamaci wata al'umma ko kuma ya ingiza wata al'umma ta zama ta kyamaci ta nuna kyama ta yi nuna wariya ga wasu al'umma wanda kuma wannan a ƙarshen sa abin da zai fara shine zai kawo ko da ya auka wa al'umma din ko kuma a da yaki ko a kyamace ta a bangaren abin da ya shafi zamantakewa wanda shi kuma a ƙarshe ko ita al'umma din ta kokarin kare kanta ta auka wa masu kyamata ko kuma su masu kyamar zulfin kyamar ya kai ga sun auka wa waɗanda suke kyama waga a ƙarshe abin da zai fara shine tashin hankali a ƙasa
sabili da haka wani rawa shugabannin al'umma da ma addinai za su taka a wannan al'amari
malaman addini da shugabannin al'umma su ma suna da nasu dole su ne su bata kadakar da mutane cewa a kaucewa kalaman patanci kamar yadda addinai suka koyar sannan a lokaci guda kuma idan an yi shi da sunan addini ko da sunan kabila to su fito su yi tir da shi daga zarar an yi shi
ita ko gwamnati fa me ya kamata ta yi akan wannan batu
duk abin da ya shafi al'umma gwamnati ta dauka cewa babu wani abu da ba nata ba dole ne ta dauka duk al'umma nata ne kuma kada ta nuna wariya akan a waɗannan al'umma da aka yi wa abin kalaman batancin nan ba nata bane ko kuma waɗannan nata ne dole ne ta zama dawacewa da wanda aka nufa da wanda ake so aka kyamata da wanda ake so su nuna kyama ta dauka duk yan ƙasa ne kuma suna da ƴancin su rayu a ƙasa kamar yadda dokokin ƙasa da dokokin duniya suka tabbatar da cewa kowane ɗan ƙasa yana da wannan ƴanci din a lokaci guda kuma dole ne gwamnati ta yi amfani da abubuwan da take da shi misali tana da ofishi musamman na fadakar da ƴan ƙasa me zai hana ta rinka amfani da wannan ofishin wajen fadakar da mutane ƴan ƙasa hatsarin kalaman batanci hatsarin zuzuta jita-jita da hatsarin kira na auka wata al'umma domin ya zama cewa duk ƴan ƙasa sun fahimci wannan sun kuma yi aiki akan wannan
bayani kenan dangane da binciken da cibiyar fasahar sadarwa da cigaban al'umma ta gudanar dangane da kalaman batanci da ake tayata su a kafafen sada zumunta a Najeriya Abdulwahab Muhammad Mila Amurka daga Bauchi a Najeriya
tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya
To mu kaucewa Najeriya wato Jamhuriyar Najeriya wakilai daga cikin matasan ƙasar da za su halarci taron matasa na Yali da ake a duk shekara a nan Amurka suna shirye-shiryen halartar wannan taro. Shi dai taron na Yali yakan nuna wa matasa daga sassan Afirka dabarun shugabanci ne da kasuwanci da sauransu. Daga mai ga rahoton da wakilin murya Amurka Suleimani Burma ya aika mana.
Matasa maza da mata kimanin 9 da suka taka rawar gani a ayyukan cigaban al'umma fadakarwa akan zaman lafiya kishin ƙasa ko shahara a sha'anin jagoranci ne ofishin jakadancin Amurka ya gabatar da su a matsayin mambobin ayarin waɗanda za su wakilci matasan Niger a wannan haduwa ta Yali dake matsayin taron ƙarawa juna sani tsakanin matasan Afirka da na ƙasar Amurka Mawaƙiyar salon kiɗan rap Safiya Aminami na daga cikin waɗanda suka karɓi tikitinsu na Yali 2017.
Kamar wanga sa'a ce da in ka same ta vraiment ya kamata a ce kaje kayi shi da zuciya guda parce que tahiya ne zan muyi koyo aikin da namu da muke nan ga yi za a ƙara ba mu hanyoyin da za su sa mu yi su da kyau kuma mu yi samu abinda muke so mu yi da aikin nan namu. Ina je deja abunga cikin New York ne zani cikin wani gari da ake ce ma Staten Island University kin da zani sunanta Wagner College kuma a can kin abinda zan koya ana ce mishi civic leadership kamar shine abinda yake samu mutum ya koyi kishin ƙasa game da aikin shi
Jakadiyar Amurka a Niger ambassador Eunice Redek taiwa waɗannan matasa nasiha tana kuma mai cewa
across the country there are more examples Yali members who are making a difference, inspiring young people to work on environmental issues.
Ina mai gargadin ku da ku yi amfani da wannan dama domin kulla mu'amala, ku samu sabbin abokai. Kada ku manta cewa dukkan ba'amurken da za ku haɗu da shi a yayin wannan bulaguro zai so ya kulla hulɗa da ku, kuma zai ji daɗin sanin ƙasarku sosai. Haɗuwa ce ta musanyar al'adu tsakanin Amurka da sauran ƙasashen duniya. Malaman man Usman da ke ɗaya daga cikin waɗanda suka taɓa ziyartar ƙasar Amurka a albarkacin shirin Yali a shekarar 2015 ya ja hankulan mambobin tawagar ta bana.
Tsarin jami'a na Amurka gaskiya ba wasa bane. Ka tashi ƙarfe 6 mushe ƙarfe 8 yana cikin aji. Dole ame da hanka ce lecturer wanda za su bada mushina gagalman mushina. Ame da hanka dai a koyo. Kuma wani tsari guda wanda ke da daɗi in aka baka email address ɗin jami'ar. Za ka shiga ka binciki dukkan kundi wanda ka sani na duniya. Library ɗin su can ta zama buɗe ga kowa. Daga an ba kodin nan ina ji in ka shiga za ka samu ƙaruwa ƙwarai za ka yi download ɗin document iri-iri.
A ranar 14 ga watan Yuni da muke ciki ne wakilan matasan na Niger a taron Yali za su ɗaga zuwa ƙasar Amurka inda za su shafe makonni 6 suna ɗaukar darasi a jami'o'i da manyan makarantu. Baya ga ziyarce-ziyarcen da za su gudanar a muhimman wuraren tarihi. Sai kuma ganawar kullum mu'amala da za su samu da takwarorinsu na sauran kasashen da suka yi sa'ar cin moriyar wannan shiri wanda ainihinsa tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya bullo da shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa.
Albarkacin azumin watan Ramadana da muke ciki ga Ustaz Abu Sufyanu, limamin gidan yarin birnin Damagaram, da nasiha mu ta yau.
Abu Sufyan muna abokar imam na mission darima na gidan kasuwa na Damagaram. To alhamdulillah muna gode ma Allah madaukakin sarki. Ina kira ga wanda Allah ya ba arziki duk na duniyar wannan gabaki daya don Allah su yi kokari, domin watan Ramadana wata ne mai zuwa da abubuwa kamar guda uku: da gafara Allah, da rahama Allah, da kuma tsira daga wutar jahannama. Ina kira gare su dukkan wanda Allah ya ba arziki da wadata, ko masu iko ne ko masu arziki ne, su yi kokarin taimaka ma gidajen kaso na jihohinsu na garuruwansu, musamman akwai mutanen da aka tsare saboda bashi. Kadi ba gani mutum da iyalan shi da matan shi da yaran shi sai ga nan tsare saboda bashi, in kun da suka saka ko musulmi muna kallo babu abin da muna cikin lamarinmu, ko muna duke da zamu biya mishi bashin nan, wani muna duke da zamu da ta zakati mu biya bashin nan dan ya samu kuma cikin iyalansa. Kenan muna kira ga dukkan mutane musulmi na duniya duka su yi kokari don Allah su taimaka ma al'umma wanda bashi ya tsare gidan kaso, da al'umma wanda suke cikin gidan kaso a taimaka musu da wani abinci, da wani abin more rayuwa kamar kayayyakin sallah, kamar abinci, don su ma su shiga cikin horin ciki kamar da muke cikin horin ciki.
Ustaz Abu Sufyanu, limamin gidan yarin birnin Damagaram a jamhuriyar Niger. In za gugu annan na cewa karfe 11 na safe ne da kusan minti 18 ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
The context and the president's words are what led me to that conclusion. As I
said, yanayin da yi magana da kuma irin kalaman shugaban su ne suka sa na gane cewa kamar yadda na faɗa a rubutaccen bayanin da na fitar.
The president never in form or substance
directed bai taba nunawa ta kowace irin hanya cewa Mr. Comey ya daina binciken kowa ba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako zamu dubi ne kan bahasin da tsohon director hukumar bincike manyan laifuka ta FBI James Comey ya gabatar a gaban wani committee majalisar dattawa domin bincike kan zargin da ake na cewa shugaban Amurka Donald Trump ya nemi shi Comey da yi watsi da bincike zargin katsalandan ɗin da aka ce Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara. Sunana Mahmud Lalo. Tsohon daraktan hukumar bincike manyan laifuka ta FBI da shugaba Donald Trump ya kora daga aiki, wato James Comey, ya ce shugaban ya nemi ya mai mubaya'a ko kuma ya miƙa wuya, inda ya nemi ya yi watsi da binciken da ake yi a kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi. Takamaimai dangane da binciken tsohon mai baiwa shugaban shawara kan harkar tsaro, wato Michael Flynn. Comey ya bayyana ne a ranar Alhamis ɗin da ta gabata a gaban wani kwamitin majalisar dattawan ƙasar. Wannan kuma shi ne karo na farko da tsohon daraktan hukumar ta FBI ya fito bayyana jama'a ya yi magana kan batun binciken Rashan. Comey ya fara jawabinsa ne da shara fage kan yadda aka sallame shi a aiki, inda ya ce ba ba shi kwararren hujjoji ba.
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI.
Gwamnatin ta yi zaɓin taɓata min suna da kuma hukumar ta FBI, inda suka ce hukumar tana cikin halin ƙaƙanikayi kuma ba ta samun jagoranci na gari, sannan ma'aikatanta sun yanke ƙauna ga shugaban hukumar. Waɗannan duk zallar ƙarya ce, amma kuma ina mai baiwa ma'aikatan hukumar ta FBI haƙuri saboda jin wannan ƙarya, sannan ina mai baiwa Amurkawa haƙuri da su ma suka ji hakan.
Yayin da yake amsa tambayoyi, Comey ya ce a ranar 14 ga watan Fabrairu shugaba Trump ya nemi da yayi watsi da binciken da ake yi wa Flynn. Shi dai Flynn an salame shi ne a yan watannin da suka gabata saboda yayi wa mataimakin shugaban kasa Mike Pence ƙarya kan wata ganawa da suka yi da jakadan Rasha a nan Washington. Tsohon shugaban na FBI ya ce shugaba Trump bai bashi umarnin cewa da ya dakatar da bincike da yake yi wa Flynn ba, amma ya ce kalamansa sun yi daidai da kalaman ba da umarnin yayi hakan.
The context and the president's words are what led me to that conclusion.
Yanayin da yi magana da kuma irin kalaman shugaban su ne suka sa na gane cewa kamar yadda na faɗa a rubutaccen bayanin da na fitar, ko da yake ta iya yiwuwa ban yi daidai ba, amma kuma gabanin hakan an salami General Lyon daga aiki. Sai dai a lokacin takaddaman ne akan yayi wa mataimakin shugaban ƙasa ƙarya kan irin zartutukan da suka tattauna da jakadan Rasha kan ko ya faɗi gaskiya. Hakan kuma ya faru ne kwana guda gabanin hakan.
Connected to Flynn's account of his conversations with the Russians.
Comey ya ƙara da cewa ya yi mamaki matuƙa a lokacin da Trump ya nuna cewa ya yi watsi da binciken Flynn, ta yadda har ya kasa faɗa mai cewa hakan bai daidai ba. Dangane da batun ainihin katsalandan ɗin da ake zargin Rasha da yi, Comey ya ce kuma mun tattara bayanan sirrin Amurka duk sun yi amanna cewa lallai Rasha ta saka hannu a zaben Amurka na 2016. Tsohon shugaban hukumar ta FBI ya kuma ce babu haufi, shi ma ya yi amanna cewa an kore shi ne saboda yadda yake binciken shishigin da Rasha ta yi, lamarin da ya ce ya bukanta hukumomin fadar White House rai. Sai dai tuni fadar ta White House ta mai da martani kan kalaman da Comey ya yi. Mark Cassowitz shi ne lauyan shugaba Trump.
The president never, in form or substance,
shugaba Trump bai taɓa nunawa ta kowace irin hanya cewa Mr. Comey ya daina binciken kowa ba, kamar yadda Comey ya faɗa. Sannan shugaban bai taɓa nuna wa Mr. Comey cewa ya daina bincikar kamar yadda ya faɗa.
Including the president never suggested that Mr. Comey, quote, let Flynn go, close quote. The president also never told Mr. Comey.
Sannan shugaba Trump bai taɓa faɗa wa Mr. Comey cewa yana so a yi mai biyayya ko miƙa wuya kamar yadda ya faɗa ba. Bai ambaci hakan ba ta kowace irin siga.
The president is entitled to expect loyalty from those who are serving the administration.
To shi da kansa Trump dai a baya ya sha yin watsi da zargin cewa Rasha ta sa hannu a zaben Amurkan, inda ya rika kwatanta lamarin a matsayin bita da kullin siyasa da kuma mafaka da 'yan Democrats suka kirkiro domin kunyar kaye da suka sha a zaben. Bayyanar da tsohon shugaban hukumar ta FBI Comey ya yi a gaban kwamitin 'yan majalisar na ɗaya daga cikin sauraron bahasi mafi girma da aka gani cikin shekarun da suka gabata a nan Amurka. Yanzu haka dai kuma wannan lamari shi ne ya karaɗe ɗaukacin Amurka, abinda ya kama daga kafofin yaɗa labarai zuwa inda mutane ke taruwa. Yayin da ake sa ran Comey zai sake bayyana a gaban kwamitin majalisar a karo na biyu. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email, wanda Abubakar Junaidu ya tattaro kaɗan daga ciki.
Zan fara da saƙon Usman Manika mai ruwan Road Tuntuwa ne, inda yake cewa assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku bani dama domin in tabbatarwa da duk wani matashin da ke arewaci ko kudancin Najeriya da ke tunanin za a iya raba Najeriya, to su canza tunani. Akan haka, ganin yadda aka sha wahala wajen dunkulewar Najeriya, saboda haka duk mai tunanin akan a raba ƙasa ya canza tunani, domin zaman lafiya ya fi komai daɗi a rayuwa. Da fatan Ubangiji Allah ya ƙare mu da lafiya, amin. Sai wata ta fito daga Ilyasu Muhammad Tungan Bako, kace baki ya san abin da zai faɗi amma bai san abin da za a maida masa ba. Matasan arewaci da kudanci ya kamata ku zauna tare, ku gaya wa junanku gaskiya, ku fahimci inda Najeriya ta sa gaba, domin zama tare da bambance-bambancen da ke tsakani shi ne ginshiƙin haɗin kai. Da fatan Allah ya zauna da mu lafiya, amin. Ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga Safara'u Haƙilu Zamani Almajira Malumfashi da matar Inusa Tanko, Bani Mbaka Agwara jihar Niger da Maryam Alhaji Zubairu Karabasa Kazauri da Hadiza Rabilu dan siyasan APC dan fili malumfashi kuka ce lalle ya kamata hukumar alhazan Najeriya ki sani cewa ƙarin kuɗin aikin haji da kika yi bai yi wa ƴan Najeriya daɗi ba saboda haka ki gaggauta sake shawara shi ma Zakari Ya'u kasuwar Kaduna kiraye ga gwamnatin Najeriya da hukumar kula da aikin haji ta Najeriya cewa ya kamata su yi duk abin da ya kamata domin ganin an samar da ragowa a farashin kuɗin kujerar aikin haji na bana domin gaskiya wannan farashin yayi yawa sosai da fatan Allah ya kawo mana sauki amin ta gaba ta fito daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi a Najeriya yace salam VOA Hausa ku bani dama na yi tsokaci akan yunkurin da gwamnatin Najeriya ke yi na girge matatar mai a jihar Katsina hakika idan har wannan kudirin ya tabbata ci gaba zai bunƙasa a yankin arewa maso gabashin Najeriya domin haka sai mu sai ubangiji Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu salamu alaikum VOA Hausa hakika kisan ƴan tawaye masu da'awar jihadi har mutum 20 a kasar Mali wata babban nasara ce da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ta'addanci a duka fadin duniya baki daya sako daga Abdulsalam mai walda damban daga ƙashe sai wata ta fito daga Hamza Galadima binnin Kibi shugaban muryar talaka na jihar Kibi na jinjinawa da yabo ga kuma addu'a ga ƴan majalisun tarayyar Najeriya waɗanda suka bullo da maganar rage farashin kuɗin aikin haji da fatan Allah ya saka musu da alkhairi da fatan kuma sauran ƴan majalisun kuma za su ba da nasu goyon bayan
ta kafin mu kai ga labarai a takaice bari mu je ga wannan sanarwar
da rashin tayi
wanda masu iya magana kan ce akan ba'arha
Shiri ne da ke wayar da kawunan mutane akan harkokin kasuwanci, sana'o'i da haɓaka tattalin arziki wanda
ne Salu Garba
ke kawo muku a shirinmu na hantsi a kowace ranar Litinin daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da misalin karfe 8 agogon Najeriya da Niger da kamar da Chadi wanda yayi daidai da karfe 7 na safiya agogon Burtaniya
da rashin tayi
amma babin sa shashanci ba kana babin sa sakarci ba kudi a kashe su da hanya mai
Tanzu kuma ga labarai a takaice.
Masu kada ƙuri'u a Burtaniya sun juya jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Prime Minister Theresa May baya, inda ta yi hasarar kujeru a zaben gaggawa da ta kira bisa ƙoƙarin ƙarfafa goyon baya kafin fara tattaunawar ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai. Chachar da May ta yi ta kiran zaɓe da gaggawa ta sa a yanzu jam'iyyar ta rasa rinjayen da take da shi a cikin Majalisar Wakilan Ƙasar. Sakamakon zaben bai yi wa mai daɗi ba, wacce ta yi saurin kiran zaben cikin gaggawa shekaru uku kafin lokacin da aka saba yinsa, da burin samun ƙarin goyon baya don ƙarfafa hannun Burtaniya wajen fita ta daga tarayyar Turai, ta fuskanci matsin lamba a kan ta sauka daga kan makaminta na Prime Minister. Bayan shiru na ba sabon ba da ya yi a jiya Alhamis a shafinsa na Twitter ranar da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ya faɗa wa 'yan majalisa cewa ba shugaba Donald Trump ake hari ba a binciken katsalandar Rasha a zaben Amurka. Shugaban na Amurka ya bayyana a shafin nasa a yau Juma'a yana cewa an wanke shi yayin da yake bayyana Comey a zaman mai kwarmatu.
Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu baki daya na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana zamu zo muku dauke da wani sabon shirin da zamu so mu ji ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai wato kofa bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwa da dama sai ku kira mu a lambar nan ta 2022255655 domin bayyana ra'ayinku yanzu a madadin wato Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatarwa da kuma Sa'ida Hamdun da ta haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu Aidin da ya haɗa mana sautukan ni Mahmud Lalo nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC sai dai kada ku nisa ga tawagar yadda gobe nan tare da Usman wato da Safina ai sauraro lafiya